This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumi tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani shirin a daren yau Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa sojojin Najeriya sun tsarke wasu ƴan awarin kasar kamar masu neman ɓallewa hudu. Haka kuma za a cewa yayin da bukukuwan Kirismati ke karatowa, wasu ƴan Najeriya sun bayyana ayoyinsu game da tashin farashin kayayyakin masarufi. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwar zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka, sai mun fara shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Mutumin da ake zargi da harba shugaban inshoran lafiya na United Healthcare Hal Lahira ya ki amsa laifinsa a yau Litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban, wacce ke gudana kafada da wata shari'a ta gwamnatin tarayya. Luigi Mangini, mai shekaru 26 da haihuwa, yana daure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun Manhattan, inda ya amfani da microphone don amsa cewa ba shi da laifi. A hukumance, lauyan gundumar Manhattan ya tuhume shi a makon da ya gabata da laifukan kisan kai da dama, ciki har da kisan kai a matsayin aikin ta'addanci. Masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya sun riga sun gabatar da nasu tuhume-tuhume kan harbin da ya yi a bayyanarsa ta farko a shari'ar jihar New York a kotu. Tuhume-tuhumen kisan a kotun ta tarayya na iya kaiwa ga hukuncin kisa, yayin da hukunci mafi tsauri da za a yanke a matakin jiha shi ne ɗaurin rai da rai babu afuwa. Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga India da ya miƙa hanbararriyar Prime Minister Sheikh Hasina, wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata, yayin da ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta, wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru 15, a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MD Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke Dhaka cewa ƙasar ta aike da takardar diplomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen India domin ta soke yar Hasina. Mun sanar da India game da buƙatar mu ta dawo da ita don fuskantar shari'a, inji Hussein, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce ta samu buƙatar Bangladesh amma ba ta yi ƙarin bayani ba ita ma. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na ɗaurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan karagar mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya a kan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya, amma banda waɗanda aka same su da laifi na ta'addanci da laifukan da ke da nasaba da nuna ƙiyayya. Dangane da Trump, wanda ya yi kamfe kan faɗaɗa amfani da hukuncin kisa, Biden ya ƙara da cewa a cikin kyawawan ayyuka ba zan iya ja da baya ba in bar sabuwar gwamnati ta ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa da na dakatar ba. Kamfanonin ƙera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna, kuma suna jin daɗin bukukuwan juna. Bikin Kirsimeti misali ne a Dakar, babban birnin ƙasar, inda a cikin watan Disamba aka cika birnin da kayan ado da kasuwannin Kirsimeti da ke jawo iyalai masu neman kyaututtuka a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. A shagon Kids Palace a Dakar, babban birnin ƙasar, shugabar kamfanin Fatimatu Diop ta ce kayan wasan yara suna sayuwa cikin sauri a tsakanin iyalai da ke son kayan wasan yara masu ilmantarwa da ke nuna al'adun ƙasar. A yau Litinin Firaminista riƙon ƙwarya a Labinin Najib Mikati ya kai ziyara sansanonin dakarun ƙasar da kuma sansanonin dakarun wanzan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin ƙasar ta Labinin, inda ya zagaya yankin da ya kamata sojojin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah su fice daga ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka ƙulla kusan wata guda da ya gabata. Mikati ya yaba da rawar da dakarun wucin gadi na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Labinin UNIFIL ke takawa bayan ya gana da kwamandojin UNIFIL, ya kuma fara rangadin da ya kai a barukokin sojin ƙasar, ya kuma bayyana buƙatar janye sojojin Isra'ila daga Labanin. Yana mai cewa sojojin ƙasar sa za su iya gudanar da ayyukansu. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta yi kira da aike da dakarun Labanin zuwa kudancin ƙasar, yayin da dakarun Isra'ila da Hezbollah ke ficewa.
Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Sojojin Najeriya sun cafke wasu 'yan awaren kasar kamar hudu masu neman ballewa daga kasar da ke safaran makamai cikin kasar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗo mana.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce jami'anta sun cafke wasu 'yan awaren kasar Kamaru guda hudu masu rajin ballewa daga jamhuriyar ta Kamaru don kafa kasar Ambazonia. Rundunar sashi na uku da ke Brigade na shida su ne suka cafke 'yan awaren a garin Takum da ke jihar Taraba. Makadashin daraktan sadarwa na Brigade na shida, Captain Olabo Dande Oni, ya ce an yi amfani da bayanan sirri wurin bin sawu tare da cafke 'yan awaren a wani otal inda suke shakatawa. Binciken farko ya nuna cewar waɗannan 'yan awaren sun bayyana da bakinsu cewar su ne suke shigowa da miyagun makamai cikin Najeriya, inda suke musayarsu da koko, abin kuma da ke ƙara hargitsa Najeriya. Masanin tsaro Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
An shaka mana da labarin cewa wannan kungiyar tawari na Ambazonia a Cameroon sukan yi kutse a wannan yankin ko ta ruwa, a yawanci ma dai ta ruwa ko ta wani hanyoyi daban, sannan daga nan suna iya kaiwa har Adamawa har abin da ya fi haka ma, kuma da yake kasuwanci ne, ma'ana hanyoyin samun kuɗaɗe ne don su ringa samun hanyoyin ci gaba da hare-hare da suke kai ma gwamnatin can Cameroon din, to duk inda suke samu kasuwa da na ababen suna iya, ma'ana za su iya kawo koko su saye makamai ko wani bangaren mata haka nan. To a takaice dai abinda wannan yake nufi shine akwai buƙatar ita gwamnati ta ƙarfafa sa ido a waɗannan matsaloli da ke faruwa a ƙasashen waje. Kaga misali bankin na Cameroon din akwai na yankin Sahel, sannan akwai na Sudan da yake a cikin yankin Sahel ne, amma na Sudan din ya fitar da ban saboda munin da yake da shi da kuma yadda yake ga makamai suke shigowa hannun Najeriya.
Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman, ya ce duk da 'yan Ambazonia na rigima ne da gwamnatin Kamaru, amma tabbas hayaƙin rikicin ka iya yi wa Najeriya illa.
Wato shi ta'addanci yawanci yakan talaka ne ko kuma yakan zauna da gindinsa ne idan su 'yan ta'addan suna iya shiga makwabta, wato ƙasashen da ke makwabta su je su, domin a can ƙasashen da suke makwabta kila yake ga cewa ba a san cewa 'yan ta'adda ba ne. Daga nan za su iya kai hare-hare a ƙasashensu, kamar yadda muke samu kaga 'yan Boko Haram da wasu manya-manyan mugayen 'yan ta'adda sukan yi, suna shiga da fice tsakaninmu da ƙasashen da ke makwabtaka da mu. Saboda haka dole ƙasashe su tashi tsaye, ko matsalan ta shafe su ko bata shafe su ba, idan ta shafi makwabtansu go su ba da gudunmawa wurin daƙile shi, saboda kamar da ake cewa ba kuma girma makwabcin kai kama da wuta kai ma ka shafa mana ka ruwa.
Dr. Kabiru Adamu ya ce shigo da makamai daga ƙasashen waje na da babbar illa ga tsaron Najeriya.
Gane da illar barin irin haka ya ci gaba, kaga yanzu haka an waye gari a Najeriya ce ƙasar da tafi yawaitan irin waɗannan makamai wanda bai kamata a ce suna hannun waɗanda ba da iko su mallake su ba. Kama yadda muka sani shi wato yawan makamai shike ƙara rushe ko taɓarɓarewar tsaro a ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Maina Kaina. A yayin da bukukuwan Kirsimeti ke karatowa, 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da tashin farashin kayayyaki na yau da kullum. A wata kasuwar shanu masu sana'ar sun ce tsadar kuɗin masarufi ne sa farashin shanu ya tashi, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Umar Tambole ya hado mana.
A yayin da ya rage ƴan kwanaki kaɗan a yi bukukuwan Kirsimeti, na zagaya wasu kasuwannin Ibadan don jin yanda farashin kayayyaki da dabbobi yake.
Sunana Alhaji Azika Bodinga, Ibadan. Shanu banakan akwai tsada, amma kuma saboda yawan su dai masu saya suna dan samun rangwame.
Mai baki da farin nan kamar yanzu shina nawa?
To wannan 700 an kasai shi ba a bari ba. Wanga kuma mai ole olen ga miliyan 1,100, wannan ja miliyan 1,050.
To a can baya olen da mai baki da farin nan kamar nawa ne farashin su?
Can bayan da anka hito hito ga da anka sai 700 iyakata 650, wanga ma da anka sai miliyan 1,100 iyakata miliyan guda, wannan kuma iyakata 950.
To me yasa shanu suka yi tsada?
Da ana dauko mota 700, yanzu miliyan 1,100 ka dauko ta. Da ana biyan sa guda 20,018, yanzu sai a willi sahi sa guda ya dauki 42,000.
Umar Abubakar, sana'ar shinkafa da wake. Kwanon shinkafa muna sai suwa 300,200, muna sai suwa 2,600.
Kahan bukukuwan Kirsimeti mace soyayya kusa nawa kake sai da kwanon shinkafa?
Ga shinkafa ta arewa ta samu ƙarin naira 100, ita kuma wacce ta dangwata ta samu ragin naira 100. Ta dangwata da muna sai ta 3,300, amma yanzu 3,200 muke saidawa.
To shi wake ya ja wancan fa?
Ja abin da yake, yana sai da 2,600,700, amma yanzu 2,500 muna sai suwa 600.
To farin wake fa?
2,500 kwanon gari naira 1,000.
Aminu Muhammad daga Niger State. To kasuwan alhamdulillah sai dai mutane ba kuɗi.
To ba sai ne?
Ana sai.
To na ga ga su duk manyan bursura ne.
To ana son manyan kuɗi ne babu.
Kamar wannan yana kai nawa?
Zai yi 150.
To wancan fa mai jancan?
Wannan zai yi 230.
To wannan mai bakin waya ha?
Wannan zai yi 250.
To me ya kawo tsada awaki musamman bursura?
To lokaci ne.
Kamar waɗanga bursuran da ka faɗi a da nawa ne farashin su yake?
Bayan ga zai kai 110-115.
To yanzu ana iya cewa akwai kasuwa ko ba kasuwa?
To gasuwa akwai ta, amma ƙananan suke shi.
Sunana Alhaji Musa Kanga, Ikiti. Farashin kayayyaki ai ba ma Ikiti ba, duk ya baje Najeriya. In ka sai abin naira 1,000 yanzu ka ta ya sai ka tafi da 1,100.
To wannan bukukuwa na Kirsimeti da sabon shekara mai zuwa ne ya kawo tsada kayayyaki?
A'a, ko da iska ya zuwa iska kaba na mu ya samu mara tambol. Ba magana Kirsimeti ba ne. Sun sanda hakirin sabzige din nan, ai babu abin da zai hawa hawa. Farashin sahe daban, farashin rana daban, farashin yamma daban.
Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Abuja. Ondo State, kaya amfani da kullum farashi ya yi sama sosai, especially wannan lokaci na Christmas. Mutane na ta korafi akan kayan abinci ya tashi sama, musamman kayan da ake dokowa daga wasu wurare zuwa nan. Kuɗin sufuri sun karu, kuma kuɗin kayan abincin sun karu na kayan mu'amala yau da kullum. Bangaren kayan abinci an samu ƙari da wasu wurare, kuma na zagaya bangaren dabbobi, na yanki dabbobin ma ga sunan mutane sun kasa saboda tsadar abin ya zai ma mutane na so, amma babu inda za a yi saboda
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram.
Yeah.
yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
In ni a gabana akwai wadda mace ce take neman 2,500 ta sayi magani, an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama.
Mu a duniya mun gayyata wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka, na ƙwato talaka haƙƙinsa.
Bacin zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu.
Afirka mutum ne ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki miji ko na mace.
Madalla. Masu ware idan ba a manta ba, a ranar 1 zuwa 10 ga watan Agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne, ‘yan Najeriya suka gudanar da zanga-zanga a ƙasar domin nuna fushinsu dangane da ƙuncin rayuwa. Kalubalen tsaro, tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da ‘yan Najeriya ke kokawa a kai, wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar.
Transportation yayi tsada, sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan 3,000 sai mutum ya mutu. Dan ni a gabana akwai wadda mace ce take neman 2,500 ta sayi magani, an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama. Wannan kenan. Sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi, yanzu ka duba ga ada abinda ake biya 18,000 kudin registration da sauransu, sai ga 18,000 din nan wallahi billahi alazim akwai wanda 3,000 bai daita ko 5,000 ko 8,000, sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana a damu da tallafin mai.
Sunana Ibrahim Ahmad. Gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin daɗi. In za mu tafi makaranta, tsadar kuɗin mota, fitila ya tsada, komai da komai ya tsada na rayuwa.
Wanda yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin ƙasar ta Najeriya irin su Kano da Jigawa da Borno da Kaduna da Katsina da sauransu, har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa. Kodai yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar.
To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga, don haka na tada janmo asara mai yawa kuma ta jefa kasar da tsarin demokradiyyar a cikin niyyarsu. Idan mutanen gwamnati za su bibiyi sharhin da ake yi akan jawabin shugaban ƙasa kuma su amfana da shi, to ya kamata su ma su koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa. A ɗaya daga ciki ko a kuma tsawaki wani jawabin, ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati, wato a hukumance cewar abu kaza da 'yan bata yana nufin kaza, abu ya haɗa hadda kaza, sai su shigar da bukatun 'yan ƙasa a ciki, kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in ya so sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar. Amma ba haka ba to kamar ihun ka banza suke nuna mutane.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana kikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, kodiko te nasa samu.
Masare kasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titinan biranen rike da tutar kasar Rasha.
Sunana Usman Sa'arma wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha tsarin ta yanzu dole mu soshi yana burge mu tana kula da al'ummar su.
Sunana Abubakar. Manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki. Yadda da ƙyar talaka yake samu yaci so bi a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan ko babu isasshen security da mu talaka za mu fita mu noma
amma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ku ba za ta kawo muku wannan
to dalilin mu na haka mu a duniya mun ga yadda wannan shugaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ɓato wa talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ɓato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari.
Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo.
Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban. Misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su Amnesty International sun fara magana cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan. To don haka gaskiya idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi ƙarfi ta murƙushe masu daukan tutar Rasha ɗin nan da ko ba komai za ta ga su kansu su Rasha ɗin za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba, wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida, kuma in ba a yi hankali ba ya zamanto an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amari.
To Allah ya kyauta, masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da wata.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Yan wasa da jami'an kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila na ci gaba da shan kakkausar suka akan kafa sabon tarihi maras kyau bayan da Bournemouth ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci uku da nema a wasan gasar Premier a jiya Lahadi. Wannan ne karo na uku da United din take shan kashi a cikin wasanni hudu na gasar ta Premier na baya-bayanan da ta buga. Lamarin da ya sa ta kafa wani sabon tarihi na kasancewa a cikin ƙungiyoyi goma na ƙasar teburin gasar ta Premier a makon Kirismeti, karon farko a tarihin ƙungiyar. Wannan lamari ya bakanta ran magoya bayan ƙungiyar da fadin duniya waɗanda kuma suka kasa ɓoye fushinsu musamman a kafafen sada zumunta tare da yin kiran da a gaggauta ɗaukar matakin gyara ga ƙungiyar. Yanzu haka United din tana ta 13 ne a teburin gasar ta Premier da maki 22 bayan wasanni 17, inda kawo yanzu ta zura adadin kwallaye 21 ita kuma aka zura mata kwallaye 22. Shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain Robert Lewandowski ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar na cikin yanayin damuwa bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun Atletico Madrid a ƙarshen mako. Barcelona da ce ta soma shiga gaba a wasan ta La Liga bayan da ta zura kwallo a rabin lokacin wasan na farko. To amma kuma Atletico din ta farke cin bayan dawowa hutun rabin lokaci, inda kuma ta ƙara zura kwallo ta biyu da ya bata nasara a minti na ƙarshe na wasan. Wannan nasara kuma ta baiwa Atletico din damar ɗarewa saman teburin gasar ta La Liga da maki 41 sama ga Real Madrid mai maki 40 da ita kuma Barcelona da ke ta uku da maki 38. Lewandowski ya bayyana cewa sun fuskanci kurakurai da dama a wasan da suka haddasa nasara ta kubuce musu. Yana mai cewa tilas a koma teburin shawarwari domin tattauna hanyoyin kawo gyara. Manyan kungiyoyin kwallon kafa uku na Turai sun sabunta gwagwarmayar zauracin dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen da ke taka leda da kungiyar Napoli ta kasar Italiya. Amma yanzu haka yake zama aro a Galatasaray ta kasar Turkiya. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar Manchester United ta Ingila da takwarar ta Chelsea, kazalika da kungiyar PSG ta kasar Faransa, dukansu a shirye suke su biya kudi fam miliyan 75 a sabuwar shekara mai kamawa domin samun Osimhen. Chelsea dai ta rade tana zauracin Osimhen, inda a yanzu ta sabunta saboda bukatar rikakken dan wasan gaba mai jira kwallaye. PSG na son cike gurbin da Kylian Mbappe ya bari bayan komawa Real Madrid, yayin da ita kuma Manchester United take fatan maye gurbin Marcus Rashford da take son kefanar da shi saboda rashin biyan bukata a wasanni. Tauraruwar Osimhen na ci gaba da haskawa a sabuwar kungiyar da yake zama aro tun daga farkon wannan kakar wasanni, kuma kawo yanzu ya zura mata kwallaye 10 tare da taimakawa a zura 5. To ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takeici.
Mutumin da ake zargi da harba shugaban inshorar lafiya na United Healthcare Hallahira ya ki amsa laifinsa a yau Litinin kan zargin kisan kai da ta'addanci a wata shari'ar jiha da ake yi ta daban, wacce ke gudana kafada da wata shari'a ta gwamnatin tarayya. Luigi Mangini, mai shekaru 26 da haihuwa, yana daure cikin sarka ne kuma ya zauna a wata kotun Manhattan, inda ya amfani da microphone don amsa cewa ba shi da laifi. Bangladesh ta aike da wata bukata ta musamman ga India da miƙa hambararriyar Prime Minister Sheikh Hasina, wacce ta gudu zuwa birnin New Delhi a watan Agustan da ya gabata, inda ake zanga-zangar da ɗalibai suka jagoranta, wacce ta kawo ƙarshen mulkinta na tsawon shekaru 15, a cewar mai ba da shawara kan harkokin wajen ƙasar. MD Tauhidi Hussein ya shaida wa manema labarai a ofishinsa da ke Dhaka cewa kasar ta aiki da takardar diplomasiya ga ma'aikatar harkokin wajen India domin ta soke yar Hasina. Shugaba Joe Biden ya sassauta wa mutum 37 cikin 40 kan hukuncin kisa da gwamnatin tarayya ta yanke musu a baya, inda ya maida hukuncin na daurin rai da rai makonni kaɗan kafin zababben shugaban ƙasar Donald Trump mai rajin ganin an faɗaɗa hukuncin kisa ya hau kan karagar mulki. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Litinin, Biden ya ce waɗannan sauye-sauye sun yi daidai da dakatarwar da gwamnatinsa ta sanya akan aiwatar da hukuncin kisa na tarayya. Kamfanonin kera kayan wasan yara na ƙasar Senegal na ƙara samun kasuwa gabanin Kirsimeti, inda masu sayar da kayayyakin ke fatan samun nasara a cinikayyar kayayyakin masu inganci da ke nuna al'adu da martabar ƙasar. Galibi musulmin Senegal na da al'ada mai ƙarfi da addinai daban-daban suka yi tarayya da juna, kuma suna jin daɗin bukukuwan juna.
To masu sauraro, da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.